بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دواء وانا نمتشي نرانا جومعة wadda shine 15 ga watan Rabi'un Thani shekara ta 1446 ba hijiran fiyayen halitta da garin Makka zuwa garin Madina wadda kuma shi yazo daidai da 18 ga watan 10 shekara ta 2024 miladiyya mun hado domin ci gaba da darasin mu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Kitabul Akhdari talifin Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari muna roƙon Allah jikan sa rahama ya gafarta masa ya jaddada rahama a kabarin sa wannan shine dai kasance darasi na 15 a cikin wannan littafi mai albarka ga waɗanda suke da littafin a hannunsu to sai mu tafi shafi na 16 nan ne inda karatun namu yake da mu shiga sabon fasali da malam yayi masa suna da faslun fi nawaqidil wudu fasali cikin bayanin abubuwan da suke warware alola suke bata shi mun yi ko na'am okay ma'adiratan shafin da yake gaban na 17 faslun fi bayani ma la yahlu li ghayril mutawaddi nan ne zamu tashi na'am wato fasalin da ke bayani akan abubuwan da ba sa halatta ga marar alola wanda ba shi da alola ya aikata su nan ne fasalin da zamu tashi maganan nawaqidul wudu shine wanda muka wuce shi wancan satin alhamdulillah mun yi bayani gurgudo mun karanta abinda malam ya kawo har ma da ziyara wasu littafan domin neman ƙarin bayani yau zamu tashi wannan fasali da na ambata faslun fi bayani ma la yahlu li ghayril mutawaddi fasalin da zai bayani cikin abubuwan da basu halatta ba ga wanda bashi da alola ya aikata su to ya fara da tambaya a bisa yadda muka saba da sigar littafin tambaya da amsa yace su'al tambaya mahiyal ashiya'u allati la tajuzu li ghayril mutawaddi wasu abubuwa ne wadanda ba su halatta ga wanda bashi da alola ya aikata su laifi ne idan baka da alola a ce ka aikata wadannan abubuwa na ibada to wasu ababe ne wadannan agun ba da amsa yace jawab amsa la yahillu li ghayril mutawaddi salatun ba shi halatta ga marar alola yayi sallah wala tawafun sannan ba shi halatta ga marar alola yayi dawafi a dakin ka'aba wala massu nuskhatil qur'anil azim sannan bai halatta ba gare shi ya taba kofin alqur'ani mai girma wala jildiha sannan bi halatta hatta bangon alqur'anin ya taba ba la bi yadihi ko da ya zama kai tsaye da hannunsa ya sa ya taba wala bi udin ko ya sa wani abu na ice ko na katako ya taba qur'anin da wannan abun da yake hannunsa wala wuhi da abun da yake kama da shi ice kaman misali mu ce hand glove ko dai wani abun da ya sa na handkerchief ko dai wani abu da zai zama ba kai tsaye zai taba ba yace duka wannan bai halatta matukan mutum ba shi da alola illa aljuz'a minha sai dai wani bangare na daga alqur'ani izo biyu izo biyar izo goma wanda dai ya kasance ba sikakke ba ba izo 60 ba kuma hakan ma almuta'allama fihi wanda mutum yake koyan karatu a cikin shi wannan qur'anin ba wai haka kawai dan yayi zauna ya karanta ba a shi dan koyo ne don haka yake so ya zama yayi bita domin kar karatun ya watse kar karatun ya gudu masa to jama'a dangane da abun da ya shafi waɗannan abubuwa da shi malam ya ambata a matakin farko idan muka karanci abun da nutsuwa da kyakkyawan basira a dunkula abun da malamin ke nufi shine yani anna kullu ibadatin mashrutatin bi shurutin manufa shine dukkan wani ibadan da aka jindaya masa wasu sharuda ya harumu dukhulu fiha qabla listifa'i tilka shuruti haramun ne mutun ya shiga gadan-gadan cikin waɗannan ayyukan ba tare da waɗannan sharuɗan da aka sa sun cika ba. Don haka kenan abubuwan da za a ambata ko da malam ya ambata mana to ababe ne waɗanda sharaɗin yin su sai inda tsarki sai inda alola. Duk wani abin da aka ce kuwa sharaɗi ne idan ya kai dubu aka samu guda 90 wato dubu wato guda 999 a dubu saura nawa kenan saura daya to rashin cikan ɗayan nan wannan 999 din duk ba su da amfani. Idan aka ce abu sharaɗi ne ko nawa ne to sai sun cika kafin abun yake tabbata in ka yi shi ya zama kai daidai. Saboda haka duk wani ibadan da aka ce an sa sharaɗi kaza ko sharuɗa guda kaza to wajibi ne gabanin kai wannan ibadan ka tabbatar ka cika waɗannan sharuɗa din domin samun ladan wannan ibadan. In ba haka ba kai wasu kabar wasu to tabbas ibadan naka ba zai zama karɓaɓɓe ba domin baka cika sharuɗan da ake buƙatar sharuɗa ba. To da haka a wajen bayanin abubuwan da basu halatta ba wanda bashi da alola ya aikata shine yayi mana bayani akan cewa na farko akwai sallah. Sallah to shi wannan sallan da malam ya faɗa a matakin farko wanda bai halatta wanda bashi da alola yayi sallah ba ana nufin fa duk wani sallah in dai sunan sa sallah to ya haramta mutum bashi da alola ya je yi shi sawa'un ya zama sallan farilla ne asbahi azhar al-asr maghriba isha ko kuma salloli ne waɗanda suke masu sababi na nafila ne amma dalili yake jawo a yi su kaman sallan gawa sallan janaza kenan kaman sallan roƙon ruwa kaman sallan kisfewan rana ko wata duka waɗannan dole sai mutum na da alola kafin ya samu daman yin su. Don haka kenan idan aka fahimta idan aka ce sallah kamar yadda ya kawo shi a sigan nakira ma'ana ba ta da ma'arifa ba ya shafi kowane irin sallah in dai abu sunansa sallah to haramun ne wanda bashi da alola ya aikata wannan ibada in dai sunansa sallah farilla ne ko nafila. Mun karanta a baya ko da yake ina ga zai zo a gaba ne cewa duk wanda ya yi sallah ba tare da ya alola ba to wannan ya kafurta musamman yana ganin yin haka din daidai ne ba laifi bane ko ba wai mantuwa bane haka kawai yaga shi ba zai alola ba haka zai yi sallah to wannan kafiri ne da ittifakin malamai. Muna lissafi abu na ɗaya kenan sallah bai halatta wanda bashi da alola yayi sallah. Na biyu wala tawafun bashi halatta wanda bashi da alola yayi dawafi. Dawafi shine wannan zagayen da ake a cikin ɗakin Ka'aba wanda mun sani cewa a duk duniya shine kawai ibadan da idan kana yin sa babu wanda yake tarayya da kai sai kai kadai domin babu Ka'aba a ko'ina sai a wannan gari na Makka wanda yake kasan Saudiya. Allah da ikon sa wannan daki Allah ya bashi alfarma mai tarin yawa ta yadda shine ya zama wato tsakiyar duniya tsakiyar duniya kuma shine yake saitin Baitul Ma'mur da yake sama ta daya wanda wannan daki ko da rana mala'iku 70,000 ke shiga su yi ibada in sun fita ba za su sake koma ba wasu sabin zubi za a yi. To da haka ne dakin Ka'aba yana da alfarma na musamman ta yadda idan ka tashi zaka yi wannan zagayen to kuskure ne laifi ne a ce ka ainihin wato yi shi ba tare da alola ba. Don haka kenan da sallah da dawafi suna iya zama a matsayin ababe guda wadda hukuncinsu yana karɓan abubuwa wa yana karɓan hukunci guda ɗaya ne. Idan muka duba kamar yadda na yi bayani a baya cewa shi sallah ko na farilla ko na nafila wajibi ne sai an yi alola to haka shi ma abin da ya shafi dawafin an rawaita hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabi ya ce at-tawafu salatun ku sani cewa dawafi kamar sallah take illa anna Allah ta'ala ahalla fihi al-kalam sai dai Allah madaukakin sarki ya halatta yin magana a yayin da ake dawafi sabanin abin da ya shafi sallah. Sallah idan kana yi ba magana mutum ba zai yi wata maganar da ba a cikin tsarin sallah yake ba. Don haka shi dawafi ana iya magana shine akwai bambancin sa da sallah. Don haka annabi ya ce fa man takallama fala yatakallamu illa bi khairin duk wanda magana ta kama shi zai magana a yayin da yake dawafi to ya tabbatar alheri zai fada kada a ji wani ashariya fita daga bakin sa ko mummuna wanda mummunan magana wanda bai dace a ce an ji shi daga wajen mutumin kirki ba ya zama in ma za ka yi maganar a yayin dawafin magana ce da ake da bukatar yin ta wanda ba saban Allah bane ba magana ne yasasshen magana wanda yake marar ma'ana ba. Saboda haka a wannan hadisin kamar da Imam Tirmidhi da al-Imam Ad-Darqutni suka rawaice shi zamu ga cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mana bayani akan cewa lalle shi tawafi daidai yake da sallah bambancin su da sallah kawai shine wato sallah ba a magana a yayin da shi kuma tawafi ka iya yin magana cikin abin da bai zama sabon Allah ba to saboda haka mutum ba zai yi tawafi ba tabbas sai yana da alola a nan wurin sai mu gina wani hukunci hukuncin da zamu gina shine kenan mutumin da yake da janaba ko matar da take jini na al'ada ko na haihuwa waɗannan kenan ba su da daman yin tawafi a ɗakin Ka'aba saboda wannan jinin kansa ya hada ba zai ba su daman su yi alola ba kuma shi tsarin tawafi dole sai da alola don haka kenan waɗannan jinsin mutane guda biyu sai in jinin ya ɗauke in mace ne ko sai in mutum ya kawo da jajjaban kafin ya samu daman yin tawafi a ɗakin Ka'aba saboda haka wannan shine abu na biyu malam ya ce wala massu nuskatil qur'anil azim sannan bai halatta ba mutum ya taba kofin alqur'ani mai girma abu biyu ne anan na farko idan muka duba zamu ga yace massu nuskatil qur'anil azim kofin alqur'ani me yasa ya kira shi da kofi ai ko shekka ba mun san cewa wannan qur'anin ba wai haka shine kai tsaye aka sako da shi wanda yake hannunmu a yanzu ba kofa aka yi daga ainihin original din na asalin to shin abun tambaya akwai original din qur'ani kuma yana nan a wani zamani aka samar da shi to abin da ya kamata mu fara sani gangane da wannan matsalan shine cewa shi fa alqur'ani mai girma ba lokaci guda aka saukar da shi sukutum da guda izu 60 din nan a take ba an saukar da shi tsawon shekara 23 rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sauka a garin makka tsawon shekara 13 bayan annabi ya kaura daga makka ya tafi madina aka karasa saukar da shi a garin madina din shekara 10 ayoyi ne suke sauka daki daki wataran saukar da yawa wataran kadan kai akwai lokacin da wahayin ma ya yanke aka jima ba a samu wahayi ba har ya zama mushrikai suke ba'a wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama har Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya cewa ma wadda aka rabbuka wa ma qala Allah bai yi ban kwana da kai ba kuma bai yi fushi da kai ba kana nan a matsayin nasa wani hukunci ne kaddara ba yi wahayin ba na tsawon lokaci don haka abin da ya kamata a gane kenan Qur'ani ba wai lokaci guda ya sauka aka taho da shi daga sama aka kawo manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam abu na biyu shine mu sani a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hada Qur'ani ya zama a waje guda ba ma'ana ya kasance a cikin bango daya a ce wannan shine farkon sa can kuma shine karshen sa a'a ya kasance yana wawwatsa ne kowa yana rubuta iya abin da zai iya rubutawa kuma a lokacin abin rubutun shine a jikin fata da kirgi kai har ma jikin wasu duwatsu ake samu a rubuta ayoyin ta yadda wato ba za a mance ba ko da an haddace dai wani lokaci kwakwalwa yana da hakinci to sai a koma domin a ga menene asali a rubuce domin akwai ka'idar cewa ma kutiba qarra wa ma hufiza farra abinda aka rubuta shi yakan yi wahala a ce ya bata tun daga shi a rubuce in aka samu taba ba ko mantuwa sai a zo a duba abin da yake rubucin amma wa ma hufiza farra abinda aka haddace kuma zai iya gudawa ta ranar ka neme shi ka rasa kwakwalwanka ya rikice ka manta ma me ka taba karantawa akan wannan abu a takaice dai cewa Qur'ani ba a tattara shi ba a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Qur'ani bai samu haduwa ba sai a zamanin sayyiduna Abu Bakar khalifan farko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ya sanya kwamiti na musamman wadda da su rika karban rahotanni na ayoyin Qur'ani su rika shigarwa suna hada shi tare da cewa a farko ma shi kansa sai da ya dan yi taba ba ma'ana bai da mika kai da wuri ba saboda kasancewar yace yanzu zan aikata abinda ma'aikin Allah bai aikata ba sai da dai ya zama ya zurfafa tunani aka ba shi shawara aka danne shi yace to ba damuwa musamman a lokacin an samu mauki'a na mauki'atul yaman amma wato abinda ya shafi wannan yaki da aka yi shi na yamama bayan rasuwar ma'aikin Allah an samu wasu sun ja da baya daga kan musulunci su yanzu suna ganin tunda mai musuluncin ma bai nan wani saura kuma ya rage don haka duk suka yi da ma suka bar addinin don haka Abubakar da sauran sahabbai aka daura dan mara sai da aka yake su to a wannan yakin da aka je ne mama sai ya zama sai da aka kashe muhaddata Qur'ani sama da guda 70 to wannan ya sa daga cikin sahabbai suka yi tunanin cewa in fa haka ya ci gaba da faruwa wata rana fa za a nemi muhaddatan nan a rasa shi kenan Qur'ani ya shiga garari ba a sanya za a same shi ba ɗan baya ba da su san wato Qur'ani ba. Don haka wannan yasa aka yi shawara aka yi kokarin tattara Qur'anin waje guda ya zama a cikin wato littafi ko in ce a wani kundi wanda yake tare go guda baina daffatai ne tsakanin wancan bangon da wannan. To wannan shine mataki na farko. Shi kansa tattara Qur'anin mataki biyu ne. Wannan shine abin da Sayyidina Abu Bakar yayi. Bayan tsawon lokaci ya gama khalifancin sa Allah ya karbi rayuwarsa. Mai bi masa shine Sayyidina Umar khalifa na biyu, shi ma ya kare shekarun sa har Allah ya karbe shi. Mai bi masa shine Sayyidina Uthman ibn Affan, shi a zamanin sa sai ya zama ana samun matsaloli na wato rikice-rikice ta yadda daman a Qur'ani din akwai kira'o'i da ruwaye iri daban-daban. Sai ya zama bayan ramai rasuwar ma'aikin Allah sahabbai sun watsu sun bar garin Madina da yawansu, wasu sun tafi Yaman, wasu sun tafi Sham, wasu sun tafi ga sunan dai an watsu a duniya. Don haka sai ya zama kowane sahabi da irin tsarin karatun da yake yi da irin kira'an da yake karantar da almajiransa da su. To a inda ya zama aka je wani yaƙi wadda almajiran wannan malamin na Madina sun zo na Sham, Siriya kenan su ma sun zo, na kaza an zo an haɗu. Idan aka turo limami yana sallah sai wasu su riga jin karatun sai ya zama musu bako, yana wani irin karatu wanda su ba su saba da jin irin sa ba. Har ya zama ai kokarin jawo limami yana bata Qur'ani su a ganin su, har ya zama ai ta samun ta baba da yawa. To wannan riyangimin su suka jawo Sayyidina Uthman yayi nisan tunani yaga cewa lallai ya kamata hada mutane akan tsarin kira'a guda daya ta yadda zai zama ba za ka samu irin wannan jaye-jayen da husuma din ba, sadda yan can garin su haɗu da wannan garin. To wannan shine jawo aka sake yin rubutun Alkur'ani mai girma, aka yi shi a kofi guda, shine ake ce masa Ar-Rasmul Uthmani, aka wawwatsa shi. Saboda haka duk garin da aka kai musu kofi wanda daga asalin wannan kofi ɗayan ne sai a kwafa sai a kai wannan garin, a sake kwafa a kai wancan, a sake kwafa haka aka kawo watsawa kasashe cewa duk wanda yake da wani wanda ba wannan ba ya kona na hannunsa ga wanda za a ittifaki a kayinsa. To kun ga kenan wanne ne na asali, shine wanda yake gidan khalifanci a wajen Sayyidina Uthman, duk sauran kwafa aka yi. To bayan an kawo misali mu ce a garin Sham aka kai, to sai ya zama duk wanda yake bukata zai je ya kwafa da irin rubutun hannunsa. To kun ga kenan daga lokacin ya zama kofi haka abun yake tahowa. Wannan abin sha'awa da ya kamata a sani, a ta wannan Qur'ani da yake hannunmu din ku sani ba fa rubutun kwamfuta ba ne, rubutun hannu ne na ɗaya daga cikin magabata tabi'ai. Shi kansa wato yadda yake haka din a kwamfutan ne ake sawa sai a kwafa, ba wai kwamfutan ne ta yi rubutun ba. Shi yasa zai wahala yanzu duk wani kwamfuta kaga mai irin karaktar rubutun Qur'ani mai girma, da kaga shi na daban ne, na musamman ne. To saboda haka wannan rubutun hannu ne da ake kallonsa, wannan Qur'ani da muke karantawa din, ina nufin wannan na Habsu wadda ake yin bugun dan Madina ko bugun Misra ko menene, ba wai na warsu wadda ƴan goma gaddawa suke zama su rubuta a takardu da tawada da abun nan ba. To saboda haka a takaice dai duk wani Qur'anin da ba wancan na asalin ba yana nan a matsayin kofi ne da aka kufa daga wancan na asalin, wadda wasu malamai suka ce har yanzu na asalin yana nan, wasu kuma suka ce a'a babu shi a duniya a yanzu. To wallahi alamu alai halin dai bamu da wani shakka, bamu da tawaba game da Qur'anin da yake hannunmu, lallai kofi ne daga wancan asalin, du'ayin da suke cikin sa haka suke, babu rage babu kare. Don haka haramun ne wanda bashi da alola ya taba wannan Alkur'ani mai girma sai fa in yayi alola. Ya salam. Na'am. To saboda haka laifi ne wanda bashi da alola ya taba kofin Alkur'ani mai girma, sawabin wanda aka rubuta shi da hannu ko wannan wanda yake bugagge din wanda aka buga shi a tsari irin na zamani. Yace wala jildiha, ba ma shi Qur'anin kawai ba, hatta bangonsa. Kun sa akwai bambanci tsakanin shi cikin littafi da kuma bangon littafin. To da haka da cikin nasa da bangonsa duka bai halatta ba wanda bashi da alola ya taba shi. To anan wurin mai hujjan malam da ya jero waɗannan bayanan har ya sanya kofin Alkur'ani mai girma a cikin su. Akwai riwaya na Abu Bakar ibn Muhammad ibn Umar ibn Hazm, wadda al-Imam an-Nasa'i ya kawo hadisin da Baihaqi da Darul Qutni cewa shi Ibn Hazm wato Umar kenan, Ibn Hazm ya ji hadisi daga babansa daga kakansa Allah ya kara musu yadda, anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kataba ila ahli al-yaman ya rubuta wata wasika zuwa ga mutanen kasar Yaman kitaban kana fihi la yamassul qur'ana illa tahir abunda abunda rubutun nasa yake dauke da shi babban sakon shine ba wanda zai taba qur'ani sai wanda ya kasance mai tsarki wannan shine sakon da mai ke tura zuwa kasan Yaman domin ya tari wato wanda suke taba qur'ani ba tare da tsarki ba a dai takeice ga dai mun samu hadisi ingantacce wanda yake tabbatar da cewa ba a taba qur'ani sai in mutun na da tsarki sai dai kawai dan matsala da malamai suka karu junan su sani akan wannan matsala din na taba qur'ani ba tare da alola ba wannan hadisin shine hujja mafi girma sai dai a shi kansa hadisin an yi masa fassara iri-iri wasu suka ce ma'anar la yamassul qur'ana illa tahir shine mutum ya zama na da tsarki bashi da wani abu na wato fitsari a jikinsa ko mani da ya fita bai yi wanka ba ko wani abu dai da zai zama rashin tsarki ne a tare da shi to wannan a wajensu shine ma'anar illa tahir sai mai tsarki wasu kuma suka matsa gaba suka dan tafi fiye da waɗannan cewa ba tsarkin da ake nufi iya tsarki na gangan jiki ba yana nuna hatta abin da ya shafi alola kenan shi ma malam wannan fahimta ya dauka cewa sai alola ba wai tsarki na tsarkaka daga fitsari ko wanke ba haya da mutun yayi ko dai wani abu makamancin wannan ba to kun ga wannan hadisin dai duk shine hujjan su amma kowa da yanda ya fahimci sakon hadisi din kenan shi malam namu a Sheikh Abdulrahman al-Akhdari ya fahimci sakon a matsayin alola ne tsarkin ba wai a matsayin tsarkake fitsari ko tsarkake wani abu da yake fita daga cikin mutun ba to abun da nake so nuna mana shine malaman sun yi safani wasu na ganin lalle cewa koda mutum ba da alola in dai na da tsarki a jikinsa ya halatta ya taba qur'ani kuma a gaskiyar magana wannan shine ra'ayin jumhur mana majority mafi yawan malamai in dai mutum ba fitsari yayi bai tsarki ba in dai ba mutum janaba yake da shi ba in dai ba mutum suguno yayi bai tsarkake ba ya halatta ya taba qur'ani koda ba shi da alola wannan shine mafi rinjayen magana wadda wato zai kasance a cikin sa akwai sautakawa akwai a wato sassautawa domin shi kullun addinin musulunci addressing da Allah ya bashi definition din da Allah ya ma addini wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai sanya muku kunci da wahala a cikin addini ba duk lokacin da kana yin abu a matsayin ibada kana a ranka kana fada koda baka fada da fatan bakinka ba ya haka abun ya maka wahala to lalle ka sani ba musulunci bane don haka tsarin musulunci ana sassautawa lalle alqur'ani littafi ne mai daraja kwarai da gaske amma dai ya halatta dauke shi koda babu alola amma fa wannan bai kora kuma idan mutun ya zama yana da ikon yin alolan kuma ya sa wa kansa zai rika yin alolan ya zama ya samu lada fiye da wanda shi ya ka babu alolan ba a fahimci wannan da kyau saboda haka su waɗannan malamai musamman shi malamin mu na ciki cewa sai da alola gaskiya wannan maganar marjuhi ya ce ma'ana arrin jayeta bata kai wancan karfi ba saboda haka dai jama'a ya halatta dan Qur'ani koda babu alola amma dauka da alolan shi yafi kamata shi yafi dacewa shi yafi cika da kuma jin girman alqur'ani sama da dauke shi ba tare da alola ba amma dai ya halatta dauka babu alola din matukar akwai tsarki fadin Allah da yace la yamassuhu illa almutahharun a cikin suratul waqi'a ayan tuna aya la yamassuhu illa almutahharun babu wanda zai taba shi shi wannan to me ake magana wannan din sai masu tsarki to abin da malamai suka ce idan aka dan yi reverse a cikin suratul waqi'a din za ka ga cewa ba maganar qur'ani ake yi ba magana ne na abin da ya shafi lawhul mahfuz Allah ya ce fala qasum bi mawaqi'in nujum ko wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun to dan haka anan wurin yace innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun la yamassuhu tunda aka kawo tamiri to zuwa kan wa zai koma farko da yace qur'ani ne mai karamci a cikin wani littafi wanda yake katangatacce wanda aka tsare shi ba wanda isa isa kansa shine lawhul mahfuz babu mai taba shi sai masu tsarki wanda aka tsarkake su to yanzu anan wannan damirin na cewa ba mai taba shi shi din kan wa zai koma shin zai koma innahu laqur'anun karim ko kuma zai koma fi kitabin maknun idan muka ce zai koma innal qur'anul karim sai zama abun ya dan yi isa kenan sai da muka sallaka can baya idan kuma muka ce fi kitab maknun ne alawul mahfuz to lalle ya fi kusa da ya zama haka din bisa kaidan cewa ad-damiru ya'udu ila aqrabi madhkur cewa lamiri yana koma zuwa ga abinda aka ambace shi a kurkusa tabbas a jerin an ambaci qur'ani da aka matsa gaba aka ambaci lawul mahfuz sannan sai aka fita damiri wane ne yake kusa da damirin lawul mahfuz saboda haka wannan ayan la yamassuhu ay la yamassu hadal kitabal maknuna illa almutahhar babu wanda yake taba wannan littafin tsararran lawul mahfuz kenan sai wadanda aka tsarkake su su wane ne almutahharun su ne mala'iku da haka ba ma'anan wannan ayan cewa ba taba qur'ani ba sai da tsarki ma'anarsa shine mala'iku ne wanda ba su saba lawul mahfuz sai wato su ne wadanda yesu wanda suke da tsarki babu wani wanda isa isa kansa to da haka dai takeice taba alqur'ani mai girma babu laifi matukan mutuna da tsarki alwala ne bai da shi amma da zai yi alwalan da shi yafi kamata wannan shine na nawa kenan a jerin shine na uku ko bayan sallah da wafi sai maganan taba alqur'ani ko bangon alqur'ani kenan kun ga maganan bangon ba bukatar sai mun kara wani bayani tunda shi kansa qur'anin ma ya halatta a taba shi in dai akwai tsarki to laka bangon sa ma min babi aula ka taba bangon ba komai yace la bi yadihi wala bi udin mutum ba zai taba ba da hannunsa ko da wani itace wanawihi da makamancin sa illa aljuz'a minha sai dai wani bangare daga alqur'anin almutaallama fihi wanda mutum yake koyan karatu a ciki to kun gana daga cikin dalilan da malaman da suka ce ya halatta a taba qur'anin ko da babu alula da suka zo malaman sai suka ware cewa sai in wani bangare ne na Qur'ani sai in ba cikakke bane ba izu 60 bane izu biyu ne irin yadda ake samun juzu amma dinnan da ake ba ma yara su fi islamiya ko kuma dai irin Qur'anin da ake mai izu biyu dinnan guda 30 a sashi a wani koba haka ana dauka da ɗaya ko to suka ce ko shi ko kuma dai mai izu biyar wanda wato juzu 70 kenan ko mai izu 10 wato hamim kenan da makamantan su suka ce to anan wajen kun fadi saboda cewa sai dai wani bangare daga alqur'ani mai girma ai shi qur'ani bashi da wani bangare ko aya dai aka rubuta a wannan takardan to ya zama qur'ani daidai yake da qur'anin da aka rubuta shi izu 60 a haka saboda idan mutum zai kafirce ma aya daya a qur'ani to kaman ya kafirce ma duk qur'anin din abu daya ne babu wani bambanci tsakanin aya daya da sauran ayoyin saboda haka dai qur'ani sawa'un cikakke ne izu 60 a rubuce ko kuma wani bangare ne izu 2 ko izu kaza ya halatta dai mutum ya taba koda bashi da alwala matukan yana da tsarki matukar babu wani abun da yake jikin sa na najasa matsa gaba yace su'al tambaya hal yahillu massu lawhil qur'anil azim ala ghairi wudu'in shin ya halatta a taba allan da aka rubuta alqur'ani a jikin sa ba tare da mutum na da alwala ba allo ne irin nan ɗan uwan masu karatun allo sai mutum ya rubuta dan shafi guda ko dai wani thumuni ko wani rubu'i a jikinsa to ya halatta wannan allon mutum ya dauka ba ta da yana da alola ba wajen amsa ya ce wala yahillu massu lawhil qur'anil azim lalle ba shi halatta mutum ya taba allon da aka rubuta alqur'ani mai girma a jikin allon ala ghairil wudu'i ba tare da mutum yana da alola ba illa li muta'allimin fihi sai dai mutum dan koyo ne zai je gaban malami a masa darasu to ko da ba shi da alola sai ya dauka domin yayi darasin in ya wuce lokacin ta aiwa malam ya tashi ba zai samu darasi ba a wannan ranan aw mu'allimin yusahihu ko kuma ya zama shi malamin ne zai rika gyara ma almajirin sa fatan da zai yi a cikin allon to amma ya zama shi malamin bashi da alola to anan wajen an rangwanta masa zai iya taba wannan allon ba ta da yana da alola ba saboda ya gyara ma kuskuren dalibin sa to duka dai wannan gini ne akan wancan fahimtar na cewa bai halatta dauka qur'anin ba sai da alola to da haka shi yasa yake dada gini akan sa cewa hatta allon da aka rubuta qur'ani shi ma ba shi halatta a taba shi sai fa in mai koyo ne da zai je gaban malami a biya masa ko kuma shi malamin da zai dau allon yayi gyara wa dalibin sa amma mu da mun tuntuni mun fahimta cewa ko da mutum ba shi da alola ya halatta ya taba qur'anin ko allon da aka rubuta qur'anin a jikin sa tare da cewa dai mutum ya taba da alolan shi yafi cika shi yafi kamata tambaya na gaba yace ma hukumus sabi fi masil qur'an menene hukuncin karamin yaro wajen a bashi alqur'ani ya taba qur'anin ko ma a mallaka masa ya zama yana dauka yayi karatu ko ya tafi da shi makaranta me hukuncin wannan jawab amsa yace wasabiyu fi masal qur'ani kal kabir, lalle karmin yaro wajen taba alqur'ani mai girma hukuncin sa irin na babba ne daidai wa daida. Me hukuncin babba jama'a? Shine sai da alola. Kenan shi ma yaron idan zai iya yin alola mai kyau, duk da kasancewar sa karmin yaro ya halatta ya taba qur'ani ko a bashi qur'ani. Wal ithmu ala munawilihi lahu, idan kuma ya zama bashi da tsarki, bashi da alola, ya taba qur'ani ko aka bashi, to wannan laifin yana kan wanda ya dau qur'anin ya bashi, domin shi ba zai iya zuwa ya so da kansa ba, dole ne dai a saya masa, ba zai iya mallaka da kansa ba sai dai a mallakar masa. To wanda ya mallaka masa shine mai laifi a wannan lokacin. To a nan wurin mallam idan kuka lura ya daidaita tsakanin karamin yaro da baligi wajen laifi dangane da abin da ya shafi taba alqur'ani mai girma da haramcin taba shi a yayin da mutum bashi da alola, amma sai jingina laifin haka akan wanda ya ba mashi yaron qur'anin tunda shi yaro bashi da alkalami a kansa, in an tashi rubuta alhaki mashi babban da ya mika ma yaron qur'anin mashi za a wato rubuta zunubi din da kuma abin da ya shafi alhaki din. Saboda haka a daidai wannan gaba din, lallai yana da kyau a ji hankalin iyaye, musamman kada su ajiye qur'ani a inda yara da su rika tabawa, ya zama qur'ani an sa an masa ma'aji wanda yake tsararre ta yadda ba kusa kusa da yaro zai iya tabawa ya yi wasa da shi ko ya fado da shi ko ma wal iyaz billah har ya yaga ko ya tattaka ba, tunda shi bai san da kansa yake masa ciwo ba. Don haka duk mahaifi ko mahaifiya ko mutanen gidan da suke sakaci har yara suke taba qur'ani har suke batawa, to laifin na kansu, kuma lalle muna da tsoron saukan musiba sakamakon bulakanta littafin Allah, musulmi ba shi da littafin da ya kai wannan daraja a duk duniya, maganan Allah ne. Don haka ya zama wajibi mu kiyaye shi, mu alkinta shi, mu san muhimmancin sa, mu san darajar sa. Domin kun ga hatta a tsari an ce bai halatta ma mutum ya dora wani littafi akan qur'ani ba, wannan littafin ko hadisi ne kuwa, ko hadisi ne aka tara a wani littafi sahih bukhari ko muslim ko tirmidhi ko nasa'i, laifi ne mutum ya dauko ya dora akan qur'ani, domin maganar Allah yana sama da na kowa har manzon Allah din. To balantana ko mutum ya dauko wani physics ko wani littafin sa na boko ya dora akan qur'ani, ko kuma dai wani littafi wanda ba ma sannan me ba dora, ko a dora masa wani abu dai na nauyi wanda haramun ne yin haka, walakanta qur'ani ne mai girma. Saboda haka lalle ya kamata mu kiyaye wannan, a sama mu qur'ani waje ma'aji wanda yake mai kyau, ta yadda sannan ga tashi bukatar sa za a je a dauko shi ba tare da ya wulakanta ko ya tozarta ba. Su ma yaran wanda suke makaranta ai kokari wurin wato ba su alqur'ani da musu kashedi da kula da su, musamman kamar da su ma malamai haƙi ne a kayan su, su rika kula da kiyaye littafin alqur'ani mai girma, domin wasu makarantun da aka yi idan aka yi shara sai kai ta ganin fallon qur'ani ana ta sharewa a cikin dosbin, wallahi ba karamin matsala bane, yana cikin abin da yake jawo mutane bala'i da musiba, mutane suna zaton wani abu ne daban alhali wannan laifin ne da suke suna walakanta maganar Allah. Ko a gida kaga yara su siyayya ga ka rika ganin fallon qur'ani a cikin shara an zo fitarwa ana abin nan, lalle ko shakka babu wannan laifi ne mai girma, kuma abun jin tsoron shine kada Allah ya kama mu da wannan laifin ya zama mu ba ma'aikata ba kuma wasu sun ja mana, Allah ta'ala ya kiyaye. Don haka lallai a kiyaye martaban Qur'ani, a kiyaye matsayin sa, a tabbatar cewa ba a bari yara suna wasa da shi ba, kai ma babban kar ka yi wasa da shi, kar ka yi wani abu da zai zama sakaci ko wulakanta shi. Kar kuma mu zama irin wani da aka ba mu labarin su cewa irin mahaddacin Qur'ani ne gaddi ne, to bayan ya rubuta Qur'ani da hannunsa ranan ya zo bacci ya kama shi yana so zai kwanta sai ya rasa fulo a kusa, kun san me yi, wai sai ya ja qur'anin ya yi fulo da shi. Abun mamaki, mutane abun ya maza musu bako aka taso masa haba wani qur'anin kuma zaka dauka ka abun nan wani rigigin bacci ne yace a da sanin sa me laifi dan qur'ani ya danna qur'ani, wai shi ma mahaddacin qur'ani shi ma da ke wai mahaddaci ne dan ya daura qur'ani sai ba. To kaga wannan jahilci ne ko shakka babu, domin da farko da ya Qur'anin ba a kayake ba inji ne haka da aka Allah ya faɗa, balu wa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utulil, asali hadda ke ji ne kai dai akwai alaka tsakanin zuciya da kwakwalwa, akwai alaka amma ba a ka bane abun, kamar da muke dauka ya hadda ta Qur'ani yazo su tun akan sa ba a ka bane, da kuma koda mu dauka ma a kayin ne, to shikenan kai kanka ya zama Qur'ani, kaga ba daidai bane. To saboda haka ne mu girmama Qur'ani mu darajanta shi, wato irin yadda wasu suke walakanta Qur'ani, yau da a ce wani wanda ba musulmi bane da tantance an tayar masa an ce a nemo taya da ashana za a kona shi, amma mu musulmi da kanmu sai ga ana walakanta Qur'ani, kaga a masallaci wani ya dau Qur'anin ya tafi da shi gida alhali an so dan amfanin al'umma ne shi ya mallakawa kansa wannan shi ma laifi ne ko kuma a zo a rika kama sau da Qur'anin shi ma kuskure ne ko ba haka ba ko kuma ya zamana wato ili mafi muni ma a kwanakin baya wani labari ban san ko kun taba jin sa ba cewa saboda tsabon kwarewa a sata da bushewan zuciya da rashin imani ta kai ma wasu sun shiga wani masallaci suna so su saci fanka sai suka rasa matakalan da su dora kafan su dan su isa zuwa ga fankan yadda yake wallahi aka ce Qur'anin da yake cikin kabod din masallaci suka dauko suka jera suka taka suka cire fankan aka abun nan to wannan wani irin musiba ne na da mu je da wannan rayuwa to wannan rashin sanin darajar Qur'ani kuma ko shakka babu Allah ba zai bari ba Allah yana kishin littafin sa don haka zai iya kawo mutane da hukuma ta yadda ba su yi tsammani ba Allah ta'ala ya tsare mu na karshe da malam ya kawo yace su'al tambaya hal yakfuru man salla bi ghairi wudu'in amidan shin wanda yayi sallah ba tare da alola ba bisa ganganci ba mantuwa ba ba rashin sani ba ba wani matsala ya samu ba kawai yazo ya doka sallah ba alola zai kafurta ko kuma a yana nan har yanzu a cikin musuluncin dai amsa yace wa man salla bi ghairi wudu'in amidan duk wanda yayi sallah ba tare da alola ba kuma ya zama da gangan ne yayi wannan shi kan bashi da wani kunci fa huwa kafirun kawai kafiri ne ya yarda ya bar addinin musulunci babu shi a lissafin musulmai wal iyadu billah yace muna neman tsarin Allah Allah kai mana tsari to dangane da wannan matsala din na cewa duk wanda zai yi alola sallah ba tare da abun da ya shafi alola ba ko shakka babu abun mamaki ne a ce mutun ya ganganta yin sallah ba tare da yana da alola ba bayan duk waɗannan ayoyi da hadisai da umurni da Allah ya da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama mutun yayi banza da su ya keta wannan umurnin ya keta wannan kaida da Allah ya aje yayi wasa yayi sakaci ya kiyin alola to wannan ko shakka babu dan an masa hukunci da kasancewa kafiri ba ai laifi ba kuma daidai aka yi dan haka lalle wannan ya kori kansa daga cikin sahun musulmai kuma yayi ban kwana babu shi babu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai mu gane cewa wannan hukuncin na cewa mutun ya kafurta sadda ya alola babu yayi sallah babu alola kuma da ganga sai in ya zama yana jayayya da abun ne ma'ana a ransa shi bai da wai sai lalle an yi alola kafin ayi sallah ba amma misali yayi ne kawai saboda barin kai da za a tambaye shi eh lalle na san wajibi ne to me yasa kawai haka kawai ni tarayya mun to wannan babban mai laifi ne bai kai zuwa kafirci ba amma ya zama a ransa ma yana jin cewa alolan ba dole bane wai dan za a yi sallah sai an yi alola ya ma raina abin shi yana gaba wani abu ne to wannan shine inda ya kafurta ko kuma yana ganin ma dan me za ku bata lokacin ku wajen yin alola idan da ku yi sallah to wannan shine yake karban hukuncin kafirci amma idan misali mutum bisa kuskure ne ma'ana yayi mantuwa rafkanuwa ya samu lokacin da ya tashi sai ya sallah ya manta ashe alolan sa ya warware bai sake jaddada sabuwan alola ba sai zo yayi sallah to kun ga wannan yana cikin sahun la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha a karshe da annabi yace rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wannan kuskure ne mantuwa ne amma inda za a gane cewa da gaske kuskure ne mantuwa ne yana tunawa ko aka tuna masa to sai ya mazai ya gyara a baya mun wuce inda ake gyaran alola idan mutun ya tuna shin zai sake ko ba zai sake ba duk wannan misalolin mun wuce su a baya don haka yadda za a gane cewa da gaske mantawa ne yana tunawa ko aka tuna masa ya kokarin gyarawa da gaggawa idan kuma ya kasance wato ganganci ne da kwarin kai to wannan tabbas ya kafurta ko shakka babu ya bar addini sai fa in ya dawo an kore shi amma zai iya dawowa kofar tana bude in dai ba mutuwa yi ba don haka in ya jawo ya sake kalman shahada sannan kuma ya ci gaba da tsarin yadda addinin ya shimfiɗa ne yayi alola yayi sallah to magana ya kare ya dawo dan uwa za a ci gaba da daukan sa a matsayin musulmi duk abin da ya shafi wani musulmi shi ma ya shafe shi to wannan shine karshen fasalin gashi a karkashin sa ya kawo fa'ida yace qauluhu fadin malamin la yahillu li ghairi almutawaddi'i salatun ilah wato ba shi halatta ga marar alola yayi sallah har zuwa ƙarshen lissafi shine ma'anan ilah ai ila akhiri ma qala hul muallim har zuwa ƙarshen abinda malamin ya faɗa yuridu anna kullu ibadatin mashrutatin bi shartin abinda yake nufi shine dukkan wata ibada da aka sadanta mata wani sharadi yahrumu talabbusu biha bi ghairi ma shurita fiha haramun ne mutun ya kusa cikin wannan ibadan ba tare da ya cika sharadin da aka fada ba. Falidhalika, saboda haka ne harumatis salatu, sallah ta zama haramun, ta zama laifi a lokacin. Wama dhukira ba'daha, da duk abun da aka ambata a bayan an ambata sallah a wancan lissafin, to ta haramta bi ghairi wudu'in, matukan mutum bashi da alula. Gashi nan dai sallah yayi, amma kuma a maimakon a bashi lada sai dai azaba. Gashi ba zagin Allah yayi ba, sallah yayi, yayi kabbara, yace Allahu akbar, Allah shine mafi girma, ya karanta Fatiha, yayi sura, yayi ruku'u, ya dago, ya tafi sujada. Amma da haka azaba da ayi masa akan wannan abun da yayi din, sakamakon bai cika wani sharadin da ake so a cika kafin ayi wannan ibadan ba. Qauluhu, fadin malam da yace wa man salla bi ghairi wudu'in, cewa duk wanda yayi sallah ba tare da alula ba, fa huwa kafirun, cewa shi din nan kafiri ne, aili annahu tahawana bima amara Allah, saboda shi wannan mutum yayi sakaci da abinda Allah madaukakin sarki yayi umurni da shi. Fa huwa mamqutun, saboda haka a lokacin ya zama abin zargi, wa matrudun an ahli al-qibla, kuma ya zama korarre daga cikin sahun masu kallon alkibla musulmai kenan. Wal jama'a, ya ware kansa daga cikin jama'an musulmi, ya zama shi kwaran gwanci, ya kafurta sai fadin ya dawo. Wal iyadu billah, Allah ta'ala ya mana zari da irin wannan. Wannan shine fasalin da ke bayani akan abubuwan da basu halatta ba ga wanda bashi da alula ya aikata su. Zamu ci gaba. Fasalun fi bayani mujibatul ghusl, sabon fasalin mu shine zai mana bayani akan abubuwan da suke wajabta yin wanka. Yace man ashiyau allati yajibu min hal ghusl, abubuwa nawa ne ko wasu abubuwa ne waɗanda suke wajaba a yi wanka, dalilin su idan sun faru dole sai mutum ya yi wanka. Wajen ba da amsa yace yajibu al ghusl min thalathati ashiyai, wanka yana wajaba ne sakamakon ɗayan abubuwa guda uku. Na farkonsu shine aljanabatu, idan janaba ta kama mutum, wannan wajibi ne ya yi wanka, shine samun tsarkinsa, shine zai halartar da shi zuwa ga abin da ya shafi zama cikin tsarki da daman yin sallah. Wal haid, da kuma abin da ya shafi haila, al'ada da mata suke wata-wata. Wan nifas, da kuma jinin biki, jinin haihuwa, wadda yake zuwa gabanin a haihu, ko a dai lokacin da haihuwan yake kasancewa, ko bayan an haihu da kaɗan. To waɗannan ababe guda uku su ne ababen da suke wajabta wanka na tsarki, wanka na ibada, ba wankan soso da sabulu ba. To anan ya ƙara bayani, idan muka matsa gaba yayi tambaya kan aqsamul janaba, nawa ne kashe-kashe ko rabe-raben janaba. Amsa ya ce fal janabatu qismani, janaba ya kasu zuwa gida biyu. Kun ga a cikin hukun kenan ya dauki dai zai fara mana bayani. Uku ya faɗa janaba, haila da kuma nifasi. To gashi ya dauki janaba ya ce shi janaba din nan kashi biyu ne. Ahaduhuma, na ɗayan su khurujul mani bi ladatin mu'tadatin fi nawmin aw yaqdatin, shine fitan mani daga jikin mutum baligi sakamakon jin daɗi da aka saba na al'ada, wanda wannan fitan mani din ya faru ne fi nawmin, wataƙila a cikin bacci ne ya mafarki, aw yaqdatin, ko a farke bi jima'in, sakamakon yayi jima'i ya tara da wata mace, aw ghairihi, ko dai ta wani hanya wadda ba na jima'i ba. In dai mani ya fita, to lalle janaba ta kama mutum kenan. To wannan shine hanya na farko da yake sa mutum a dolanta masa yin wanka domin ya samu tsarki. Wathani, dalili na biyu shine majibul hashafati fil farji, wato ƙuyan hashafa a cikin farji. Menene hashafa? Shine kan kaciya na ɗa namiji ya zama ya ƙuya a cikin farjin mace. A yi haƙuri, haka karatun yake da ɗan nauyi-nauyi, da mu so sai mu ƙara bayani. To nan malam ya buɗe babi akan abin da ya shafi abubuwan da suke wajabta wanka, wanda idan aka ce al-ghuslu, al-ghuslu shine ifadatul mai ala jami'il badan, wato kwaranya ruwa ya zama duk jiki ya samu, shine ake ce masa wanka. Haka ne shine mutum ya kwaranya ruwa a jikinsa ya zama ya jika jikinsa gaba ɗaya, ko ina ruwa ya same shi. ko kuma kace ghasulul jasad kullihi bil ma'i shine mutun ya wanke dukkanin jikinsa da ruwa li izalati wasakhihi domin ya kawar da dattin jikin shine za a ce mutun yayi wanka kenan waj'alihi nadhifan dan ya zama jikin ya samu tsafta da kira ka cikin tsaftatattu kai ma zaka ji dadin jikin ka to shine wannan shine ake ce masa abin da ya shafi wanka wayuradifuhu al-ightisal akwai kalman da yake zama abin da ake cewa synonym wato kalman da yake daidai da kalman al-guslu shine al-ightisal duka ma'ana ɗaya ne a larabci da al-guslu da al-ightisal duka ma'anansa wanka yuqalu ightasala akan ce mutun yayi wanka yagtasilu yana yin wanka ightisalan yin wanka din wangasala lilmutawa'a akan yace kuma ingasala ma'ana bayan yayi wankan kuma ya wanku wani zai iya yin wankan kuma bai wanku ba an fahimta yayi wankan igtasala fan ghasala yayi wanka kuma ya wanku akwai wanda wankan ba zai karbe shi ba zai wankun ba to saboda haka wannan dai duka magana ne larabci anan wajen ina so kafin mu yi nisa mu bambanta tsakanin al-ghaslu da al-guslu gashi nan dai kalma ɗaya ne bambancin su wasali wasalin gainu ko dai ai masa dhamma al-guslu ko dai ai masa fataha al-ghaslu to wannan bambancin wasalin yana bambanta ma'anan kalmomin idan aka ce al-ghuslu shine wanka kamar da muka yi bani da dhamma wa ghainu amma idan aka ce al-ghaslu to fa ba wanka ma'anan sa ba shi ko ma'anan sa shine wato tsarkake abu wanke shi akwai matsakanin nayi wanka da na wanke abu kaza an fahimta zan iya wanke hannuna ko in wanke fuska na idan na wanke fuska sai in ce nayi wanka a'a don haka kenan wanke abu daban wanka daban ko a Hausa ma ga bambanci an wanke an yi wanka to saboda haka idan aka ce al-ghuslu shine wankewa al-ghuslu yin wanka a rike wannan shi yasa da muga a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya kawo mana a bayanin da yake ne ya mutace wala ta'amun illa min gislin wala ta'amun illa min gislin yan wuta ba su da wani abinci sai gislin me ma'anan gislin kun ga yayi kama da kalman al-ghuslu da muke ta bayani shine suka ce ma yasilu fi ko ma yasilu min juludi ahlin nari shine abin da yake fitowa daga cikin yan wuta na diwa da gumin su da abun nan su da su fitar da abun kuma shi da su sha shi da su ci a matsayin abincin su kamar yadda ta duniya ma prison din da ya zama mai muni inda ake kai manya-manyan masu laifi a wajen mutum zai yi sugunansa zai yi fitsarinsa komai a wurin ne to saboda haka a wuta akwai gislin wanda shine abincinsu su da su fitar daga jikinsu kuma shi da su zo su mai da shi abincin cinsu shi da su mai da shi abin shansu Allah ta'ala ya mana tsari to saboda haka idan aka ce al-ghuslu shine dai fitar da dattin abu ka wanke shi ya zama tas da akwai datti a jikinsa yanzu an wanke yawon wanka kuma shine fitar da dattin jiki da mutum bai yi wanka ba yanzu yayi to ya wanku ya samu jin dadi a jikinsa ya kawar da abin da ya shafi dattin jikinsa to daga cikin wannan shine ma'anan al-ghuslu din to da malam ya matsa ya ce wanka yana wajaba ne daga abubuwa guda uku da ya dauki na farkon bayan ya kawo su a jumlace al-janabatu wal haidu wan nifas sai fara daukan janaba din yace to shi janaban nan kusani ya kasu zuwa gida biyu ne na farko yace shine fitan maniyi ta hanyar jin dadi da aka saba al'adance ko dai a bacci mutum yayi mafarki ko dai mutum a farke yayi saduwa ko dai ta wani hanya wanda ba na saduwa ba mutukan dai maniyi ya fita daga cikin mutum to a lokacin ya zama mai janaba akwai bukatun dolansa sai yayi wanka kafin yi wata wani aiki na ibada wanda ake bukatun yin sarki kafin yin sa kaman sallah ba wato anan a fahimta ba wai kowanne ibada ne yake bukatar sai an masa wannan wankan ba yanzu misali idan mutum yana so zai yi azumi sai ya zama ya samu janaba cikin dare to ba alakan azuminsa da wannan janaban nasa shi maganan sallah ake da su tawafi da sauran waɗannan ibadun su ne wanda suke bukatuwa sai in mutum na da tsarki da alola kafin ya yi su amma kamar azumi ko mutum bai da tsarki zai yi azuminsa kuma azuminsa lami lafiya da a ce mutum da ya samu janaba cikin dare ko da a Ramadana ne sai ya zama bai yi wanka na janaba ba na kawar da wannan najasa din har gari ya waye yayi suhur ya dau azumi to ko da zai wuni bai yi wannan wankan ba azuminsa na nan laifinsa kawai shine rashin yin sallah saboda in bai yi wannan wankan ba zai samu yayi asuba ba zai azara ba zai yi kaza ba amma in dai maganar azumi ake yi to azumin sa tana nan lami lafiya rashin yin wankan sa ba zai hana azumin sa ta karbo ba domin shi azumi bai daga ciki ibadun da ake alakanta su da samun tsarki don haka a fahimta don haka duk wani ibadan da yake da alaka da tsarki ne shine wanda in mani ya fita dole sai mutun ya yi wanka kafin ya samu daman yin wannan ibada na biyu daga cikin kashe-kashen janaba sai ya ce magibul hasafati fil faraj shine koyan hasafa a cikin farji abinda ake nufi shine mutumin da yake baligi ba karamin yaro ba wanda ya balaga ya zama kan kaciyansa ya shiga cikin farjin mace kuma wannan macen sawa'un a cikin dangin banu adama ne ko kuma dangin dabbobi za ku ji abin ya muku wani iri eh za ki samu wani ya tara da dabba kaga shi ma ya zama dabba kenan to da haka ko da haka ne ya faru shi ma fa janaba ya samu kenan tunda dai farjin mace ne ba ware nan dan adam ne ko ba dan adam ba kuma wannan sawa'un hayyin aw mayyitin ko na rayayye ne ko na macecce macacciya nake nufi don haka idan mace ma ta mutu mutun yayi haka din to lalle janaba ya same shi haka in dabban ne ko da bayan ta mutu ne mutun yayi haka lalle janaba wato ta kama shi kenan da ku yi mamaki akwai kisan da yake ta yawo na cewa wasu daga cikin marasa tsoron Allah wanda suke neman duniya ido a rufe na cikin abin da wasu boko ya suke ba su na sharadin yin kudin su ko yin arzikin su ko samun wani mukami ko kujera cewa sai mutun ya tara da gawa akan zuwa haka ne aka suka iya yi musamman da a ce gawa da bai kwana da bai wuce kwana ɗaya ba ko bai wuce sati ba wannan yake jawo a tona kabari ko a sace likafin ko a irin wannan da yawa haka ya faru Allah ta'ala ya mana tsari don haka kenan ko rayayye ko macacciya in har haka din ya faru to janaba ta kama mutum sawa'un a yayin wato shigar da shi kanka cikin farji ya zama akwai wato an samu fitan mani ko ba a samu ba don haka in dai har ya shiga magana ya riga ya kare janaba ta riga ta kama mutum me ya hujja akan wannan shine fadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innamal ma'u minal ma lallai ruwa daga ruwa yake ruwa na farko ma'anarsa shine ruwan wanka da mutum da yayi wannan wankan tsarkin shi ruwa na biyu da annabi ya faɗa shine ma'ana mani don haka lallai duk wanda mani ya fita daga cikinsa wajibinsa ne sai yayi wanka kafin ya tsarkake wannan abin da ya fita daga cikinsa din ya samu daman yin ibadan sallah da makamantansu haka ne shi kuma dangane da abin da ya shafi wannan da muke bayani na koyan hashafa a cikin farji shine fadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kaman da Imam Muslim ya kawo da Imam Ahmad annabi yace idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i thumma jahadaha lalle idan mutun ya zama ya tara da mace har ya zama na jikinsa ya shiga jikinta faqad wajaba al-ghuslu to haqiqa wanka ya zama dole akan sa anzala aw lam yanzil sawa'un yayi release mana ya fitar da bani ko bai fitar ba in dai aka samu saduwan to lalle wanka ta tabbata mu dunkula karatun abinda ake nufi shine duk sanda ya zama mutum ya samu fitan mani ba a kula da awar yanayi ya samu fitan ko ta hanyar saduwa ne ko ta wani hanya ne daban a mafarki ne ko idan sa bude to lallai wannan wankan janaba ta kama shi idan kuma ya kasance wato ba ta wannan hanyar ba malama ne bai fita ba dayan hanyar shine koyan hashafa a cikin farji shi kuma wannan babu sharadin sai in wani abu ya fita in har ya zama wato idza massal qitalu al-qital kaciya ta ba kaciya shikenan magana ya tabbata ko da bai samu inzali ba ba a samu release ba to lalle wanka ya kama mutum kuma kamar yadda sha fada cewa wannan din sawa'un matan mutum ce ta halal ko kuma wata matan ne ko yayi ne dai in dai ya zama ka samu wannan to magana ake na wankan janaba ta da cewa malamai suna cewa duk lokacin da ya zama mutum zai aikata zina wal iyazu billah to wannan ko da yayi wanka wannan wankan ba za ta zama masa tsarki ba a duniya babu ruwan wanke wankan zina sai dai a lahira a wutan jahannama Allah ya tsare mu to saboda haka amma dai a zahiri dai tabbas mutum zai yi wankan domin ya kawar da wannan ya ci gaba da yin sallansa laifinsa kuma yana kun Allah sai fa in ya tuba domin Allah shi mai karɓar tuban bawansa ne ya tuba tuba na gaskiya yana dama to wannan kan babu laifi amma saboda annabawa mutane girman zinan ne ake cewa lalle babu ma ruwan wanke ta a duniya sai dai a jahannama Allah ya tsare mu a dai daga cikin uwa ina ga damu sai akan shi wannan gaba na farkon janaba wanda yake wajabta yin wanka wanda zamu zo a karshe mu yi bayanin yadda shi wankan yake daga abu kaza zuwa abu kaza an yi kaza sai ayi kaza insha Allah ta'ala kenan karatun mu na gaba zamu tashi kan bayani akan abin da ya shafi karashin wannan magana akan tammani da kuma sauraron ragowan bayani Allah ya sa mu dace sa mu gama lafiya abinda muke daidai Allah ya ba mu lada kuskuren mu Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله